Water.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballani tare da Maryam Dauda, sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 31 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ƙarin kwanaki 10 da babban bankin Najeriya ya yi, don canja tsaffin kuɗi ya rage zulumin jama'a da ke fafutukar yin canjin. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani bom mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jakkata wasu fiye da 150. Wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatarwa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe, ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai masu ibada da ba a san inda suke ba, da kuma gawarwakin wasu da ba a tantance ba. Wani babban jami'in tsaro, Shafi'ullah Khan, ya ce an gano wasu mutane biyu da suka tsira a cikin baraguzan gini. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawartattun makamai don yaƙi da mamayen Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara, Yuri Sak, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. A makon jiya ne dai, Ukraine ta samu ƙarin tallafi a lokacin da Amurka da Jamus suka yi alƙawarin tura mata tankokin yaƙi, bayan da Jamus ta kwashe makonni tana ɗari-ɗari game da batun turawa Ukraine ɗin tankokin yaƙin Leopard 2. Shugaban ƙasar Belarus, Alexander Lukashenko, ya isa ƙasar Zimbabwe don tattaunawa da takwaran aikinsa Emmerson Mnangagwa, da nufin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni da yawa tsakanin ƙasashen biyu. Lukashenko ya isa Harare, babban birnin Zimbabwe, don ziyarar kwanaki biyu, inda Mnangagwa da dabban magoya bayan jam'iyyarsa mai mulki suka tarbe shi. Ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ne na kusa. Belarus, da ke a ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet, ta goyi bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, yayin da Zimbabwe ta yi kirarin ita 'yar ba ruwa naci, ta kuma ƙiyin Allah wadai da Moscow. Shugabannin biyu sun shirya ganawa a yau Talata. Za a yi tattaunawar ne da nufin ƙarfafa kyakkyawar dangantaka da ke tsakaninsu a fannonin siyasa, haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da noma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Zimbabwe a cikin wata sanarwa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ƙarin kwanaki 10 da babban bankin Najeriya ya yi, don canja tsaffin kuɗi ya rage zulumin jama'a da ke fafutukar yin canjin. Yanzu za a sake rufe canjin a ranar 10 ga watan Fabrairu mai zuwa. Kazalika, ƙarin ya sa waɗanda ke ɗari-ɗarin karɓar tsaffin kuɗi sun daina inda suka ci gaba da karɓar tsaffin kuɗin. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamel Hikaya ya haɗa mana.
Nan titunan Abuja ne, inda mutane kan zagaya daga wannan na'urar canjin zuwa wacan don neman sabbin kuɗi, amma sai su samu wayan.
A 10-day extension of the deadline from January 31, 2023 to February 10.
Tun gabanin ma ƙara wa'adin daga sanarwar gwamnan babban bankin Godwin Emefiele bayan gana wasu da shugaba Buhari, mutane kan wuni a bankuna don shigar da tsaffin kuɗinsu a susu, amma ba sa samun sabbin kuɗin. Har yanzu shugabannin al'umma ba su hango ƙara wa'adin ne maslaha ba, inda suke cewa barin ƙofa a buɗe na yin canjin har tsaffin kuɗinsu ƙare shi ya fi zama a'ala. Sheikh Sani Haya Jingir ya ce ba alama sassauci ga jama'a a tsarin.
Ya tilasta wa kowa ya bude account kuma ya zuba baya da ikon diba su inda aka ga dama. Muna ce wannan ya saba ga ka'idar yancin dan adam. Da wanda suke kai a gwamnati da wanda suke hankoran hawa. Hoto mu ga musu takura wannan bata nuna yanci ba. Da wanda suke kan da wanda za su hausu ba mu yancin mu da Allah ya ba mu. Zama muna da daman ba da ajiya muna da daman karba mai abin da muke so da shi. Amma idan aka hana wannan bayanan da yan siyasa ke mana na cewa akwai walwala ta yanci a demokradiya to mun kasa fahimta.
Comrade Muhammad Aliyu Wayas shugaban kungiyar kare yancin dan adam ne a Arewa maso gabar da ke cewa ba laifi a kara wa'adin in an bi tsarin da ya dace.
Tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na kwana goma a kan wannan harkar canjin kuɗi ta yi. Amma matsalar da talakawa suke samu shi ne za ka je banki ɗin ba kuɗi. Ta hannun jama'a ba ƙananan kuɗin ba kowane irin kuɗin ma yanzu a hannun jama'a. Wahala ake ta yi wajen gudanar da harkokin yau da kullum musamman cewa akwai matsala a ciki. In gwamnati ya kamata ta duba ta fantsamo kuɗi cikin bankuna da cikin POS duka a samu sauƙi amma ana cikin wahala.
A nasara yin Malam Hamza da Mu Abdulhamid barin kofa a buɗe na canjin hatsoffin kuɗin su ƙare shi zai taimaki jama'a.
Saboda haka wannan mu tunaninmu ba ma a ce wai a ƙara ka a far shi a sake duk lokacin da tsohon kuɗi ya je kowane banki su rike shi amma kuma a baka sabu a madadinsa. Wannan shi ne abin da zai taimaki mutane. Mun ga kuma a ƙasashen duniya da yawa idan an zo za a canja kuɗi ko wani meye ma za a canja. To akan bar tsohon da sabon su tafi tare har tsohon ya kare. To gaskiya wannan shine abin da ya kamata a yi. Babu shakka wannan an yi kuskure mu a fahimtar mu kuma muna fata kar a sake yin irin wannan kuskure don yana cutar da jama'a.
Har yanzu dai ba wadatar tsaffi balle sabbin kuɗin a hannun mutane da hakan ya sanya musamman mata talakawa zama cikin zulumi da kin jinin gwamnatin Buhari wacce ta shigo mulki a 2015 ana ayyururi da kuma alamun za ta gama a 2023 nan ana wayo Allah. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Nasiru Adamaili kaya har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Litinin ofishin jakadancin Amurka da ke Turkiya ya gargaɗi Amurkawa da cewa akwai yiwuwar kai hare-hare kan majami'u da wurin ibadar Yahudawa da kuma ofisoshin diplomasiya a birnin Istanbul. Wannan shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da kasar ta fitar da sanarwar gargaɗi bayan aukuwar lamarin ƙona Alkur'ani mai tsarki a ƙasashen Turai. A cikin wata sabuwar sanarwar tsaro, ofishin jakadancin na Amurka ya ce ta yiwu 'yan ta'adda su kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren da 'yan kasashen yammacin duniya ke yawan zuwa musamman a unguwannin Biolu, Galata, Taksim da Istiklal da ke birnin. Sanarwar ta kara da cewa hukumomin Turkiyya na gudanar da bincike a kan lamarin. A ranar Juma'ar da ta gabata, ofisoshin jakadanci da yawa da ke birnin Ankara, ciki har da na Amurka da Jamus da Faransa da kuma Italiya, suka fitar da sanarwa akan yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren ibada, biyo bayan aukuwar wasu lamura daban-daban inda aka kona Alkur'ani mai tsarki a Sweden, Netherlands da kuma Denmark. Kasar Azerbaijan ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancinta da ke Iran kwanaki bayan da wani dan bindiga ya afka ofishin jakadancin ya kashe wani mai gadi tare da jakkata wasu su biyu. Iran dai ta ce harin na ranar Juma'a na san rai ne, amma Azerbaijan na masa kallon na ta'addanci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan, Ayhan Hajizada, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa koda yake an dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin na Azerbaijan da ke Iran na wani dan lokaci, hakan ba yana nufin an yanke hulɗar diplomasiya ba ne. A wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Iran, Ibrahim Raisi, a ranar Asabar ɗin da ta gabata, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce yana fatan za a yi bincike sosai a kan harin na ta'addanci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su, so son ka koye mu mata, so son ka koye mu mata.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za iya sauraron mu ta shirinmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
kwadayi ke ta da wulakanci, kike sun karfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma. Yani Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Ina nan tun misalin karfe 11:30 na rana, ina jiran ɗauki kuɗi. Babu kuɗi a ATM ɗin tun karfe 6, basu sa kuɗin ba. Har yanzu da na koma basu sa kuɗin ba. Yanzu
na je wasu bankunan ma sai a ce in ka bala'i ma ka ga kuɗin ma sun ƙare gaba ɗaya.
Ba abin da ake kasuwa, zaune ake mutane zan zaune suke nan duk. Har guda da muka shiga ka gani.
Batun sauya wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya da martanin da ya biyo baya shine batun da zamu tabo a cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau a dakace mu
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
madalla. Masu ware gabanin babban bankin Najeriya CBN ya sanar da ƙarin kwanaki 10 akan wa'adin da ya ayyana a baya. Talatin nan cewa 31 ga watan Janairun bana ita ce ranar da za a rufe karɓar tsaffin takardun kuɗin ƙasar nau'i uku, wato naira 1,000 da naira 500 da kuma naira 200. Sai dai bayan ƙorafe-ƙorafe daga al'umma na sassan ƙasar, babban bankin na CBN ya sake ayyana ranar 10 ga watan gobe na Fabrairu da zama ita ce ranar ƙarshe da tsaffin takardun za su daina aiki a hukumance. Amma ga alama har yanzu akwai sauran rina a kaba, domin kuwa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da wannan batu.
To sunana Alhaji Adamu Ibrahim Tama, Gwarba local government. Ban samu kuɗi ba, nazo ina kan layi har yanzu ma ba su samu. Ina nan tun misalin ƙarfe 11:30 na rana. Ina jiran ɗauki kuɗi, babu kuɗi a ATM ɗin.
Sunana Sagir Adamu Aisami, nazo wannan banki tun ƙarfe 6 ba su sa kuɗin ba, har yanzu da na koma ba su sa kuɗin ba. Yanzu deficitin zan yi, amma gaba ɗaya sun ma kulle ƙofar sun hana shiga. Tun ƙarfe 12 suka kulle ƙofa suka ce an rufe deficitin sai gobe.
Sunana Mustafa daga titin Dajerar Rijiyar Lemo. Na zo ne dai tun ƙarfe 11. Ina jira kuma dai har yanzu ba a sa kuɗin ba ATM. Inda nama ni tira na zo yi, amma kuma har yanzu ba a sa ba. Da na je wasu bankunan ma sai a ce in ka bala'i ma ka ga kuɗin ma sun ƙare gaba ɗaya.
Tika Muhammad Dogo, ga mu nan zaune dai mun yi jugun-jugun kasuwar ba wani abu. Ba abin da ake kasuwa, zaune ka zagaya nan ka gani kowa. Ba mu kaɗai ba nan, duk mutane da zaune suke nan. Duk ka ga ana wani motsi, to banki ne ake turore ne ana zage-zage. Saboda ana cikin wani hali, kowa na so ya samu ya so fita daga halin da ake ciki. Ba ɗaya jihar Kano local government ne ba 44 bane ba. A bincika duka local government guda 4 ne ina ji suke da bankuna gaba ɗaya. To kana ƙauye ne banki za ka yi.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji matakan da babban bankin na Najeriya ke ɗauka da kuma ra'ayin masana game da wannan batu.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka. Koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka.
Masu tsare daga cikin matakan da babban bankin tarayyar Najeriya ke ɗauka shine ganawa da shugabannin ƙungiyoyin al'umma da na 'yan kasuwa domin su tallafa masa wajen wayar da kan jama'a. Ƙungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Kano na cikin samfurin waɗannan ƙungiyoyi.
Abinda nake kira ga 'yan uwana Fulani, wannan abu ya zo zamani ne, dole mu bi shi. Saboda haka muna kira ga Fulaninmu 'yan kwanakin nan da suka rage, gashi nan za mu kira ga shugabanninmu na ƙananan hukumomi su yi ƙoƙari, za a tura musu da ainihin masu POS da za su iya taimakonsu. Kudinka in dai ba su wuce 10,000 ba, za a baka sababbi yanki take. In sun wuce haka kuma za a iya bude maka akawun. Dan Allah, dan Annabi, muna roƙonsu su daure su fito su karɓi wannan abu hannu bibbiyu. Iminar da on bandira in an fulɓe kule Allah tokke ku zamani ruwadda ni in.
Sunana Abdullahi Bakoji Adamu, Director General na Miyatti Allah ta jihar Kano. A hukumar Central Bank ta ƙasa baki ɗaya reshen jihar Kano, babban bankin tarayyar Najeriya ya bamu wannan dama a yanzu haka mu kawo mutanen mu sama da kamar 100, mu kawo su za a ba su naira 1,500 na canji. Sababbin za a ba su kuma su kawo tsofaffi, sai a ba su sababbi, sai su koma ƙauyukan su je su rarraba. Wannan shine alƙawarin da babban bankin tarayyar Najeriya ya mana a jihar Kano, kuma muna godiya ƙwarai da gaske.
Alhaji Umar Ibrahim Biyu, babban controller reshen Kano na bankin tarayya, da Hajiya Rakiya Muhammad, director mai kula da sha'anin fasahar sadarwa a sharkwatar bankin da ke Abuja, suke jagorantar aikin wayar da kan jama'a a jihar Kano.
Wasu suna ta cewa za su kulle shagunan su, sai muka ce to yanzu abin da ya kamata a yi shine a bi ƙauye-ƙauye, a bi kasuwanni, kusan masallatai, manyan masallatan cikin Kano, mun je mun yi wannan canji.
Amma ba ka ganin kamar bankin CBN tana fargajaji ne? Misali, kamata a ce tuntuni lokacin da kuka ba da wa'adin farko na watanni uku nan, ya kamata a ce kun yi waɗannan dabaru ɗin da kuma tsare-tsare.
To ai ka san tunda aka soma, bayan an ba da wannan wa'adin wata uku, ai ba mu daina ba. yanzu ne da muka ga abun kamar wasa-wasa lokaci na yi kuma kamar jama'a ko san tun da aka so mu aka bada wannan wajajen Oktoba. Wallahi mutane ba sa ma kawo kudin su bankuna, kowa ya zauna kamar cewa ma ba za a yi ba, sai da aski ta zo gaban goshi sai jama'a suka hankalin jama'a tashi, to shi yasa kaga muka suka fara zuwa bankuna da sauransu.
Amma bar kana batun magana zuwa bankuna, wasu suna cewa suna zuwa bankuna na musamman mashina nan na ATM ba sa ganin sabbin kudade, a hannu guda kuma su bankuna suna cewa ita bankin CBN ce bata ba su sabbin kudade ba, dan haka suke saka wadancan sabbin kudade a cikin mashina ATM.
Ai yanzu duk bankin da yasa tsohon kudi a mashin ATM kama shi za mu yi, saboda duk bankunan cikin Kano sai dai ba su nemi kuɗi ba muna ba su iya gurgudu, kuma in na gaya ma kuɗaɗen da muka sake na bankuna don su saka a cikin ATM, akwai bankunoni da muka sha zuwa za mu je mu tarar da su ba su sa kuɗin a cikin ATM ba, za mu sa su dole-dole su fitar su saka, kuma ce musu muke duk wanda kuɗinsa ya ƙare ya zo san babban bankin Najeriya za mu ba shi kuɗi, kuma duk lokacin da kuɗi ya shigo haka muke raba musu.
Yanzu aka dai masana sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan batu, da har ma Malam Aliyu Wadanas, shugaban reshen jihar Kano na cibiyar ƙwararrun harkokin banki ta Najeriya, wato CIBN a takaice ke cewa
wannan abu daga babban banki ta zo da shi an zo ne saboda a rage kuɗin da ke zagayawa a hannun mutane. Idan misali kamar babban banki yanzu ta ce ta janye biliyan 10, to kila abin da take so ta rarashi kila ko biliyan 1 ko biliyan 2, saboda mutane su koyi amfani da electronic platforms da ake da su, ana so a yi mu'amalan ta harkan internet ba sai ta ruwan kuɗin ba, saboda shi kuɗin ma buga shi da shi abin da muke kira cash management shi ma wani abu ne wanda yake shi ma gwamnati kuɗi sosai.
Amma mutane suna ta kokawa akan wannan wahalhalu da suke fuskanta a yanzu, ya kake ganin wannan buri misali na CBN da kake faɗa zai cimma, kuma a lokaci guda mutane ba su sha wahalar da suke ciki ba yanzu?
To mutanen karkara da kake magana mu'amalar su ta kuɗi ba manyan mu'amala suke ba, kila magana ce ta 5,000 ta 10,000 ba makudan kuɗaɗe bane ba. To wannan abu ban ga ta ina za a ce wannan abu zai wahalar da su ba, amma dai kuma burin shi babban banki ya za a yi su ma a shigo da su cikin mu'amala ta banki. So kawai dai kiran da nake so in yi ma shi babban banki a nan gurin shine a sauwaƙa ma irin sharuɗa na buɗe abin da muke kira tier 1 account. Idan aka sauwaƙa wannan abu ƙananan account, ƙananan asusu na banki, idan aka sauwaƙa su wajen sharuɗan buɗe su, tunda daman transactions ɗin da suke yi ba na wasu kuɗaɗe bane ba sosai, sannan kuma su kuma agent da muke da su sai a yi empowering ɗin su,
amma su POS
agent da suke yin POS wanda ya zamana they are registered an san su, sai a ba su dama su dinga buɗe irin waɗannan ƙananan accounts ɗin a guraren kasuwancin su na POS. So wannan zai taimaka wajen samun wannan inclusion ɗin da ita babban banki take so a cimma, baiwa kowa dama ya shigo cikin a dama da shi cikin mu'amala ta banki.
To yanzu gashi an shiga kayan halin kaka na kai, yaushe ne kuke hasashen wannan abu zai sauƙaƙa?
To ka san sabon abu ne aka shigo da shi, dai da mutane suke tunanin wai a sati ɗaya sati biyu duk wani abubuwan su cimma wannan guraren, gaskiya maganar gaskiya ba abin da zai yiwu bane ba. Ni a hasashen da ne muna ganin nan da wata biyu wata uku abubuwan za su laba. So amma dai sai an shi babban banki da sauran bankuna da ake da su na ƙasa sai sun ci gaba da mu'amalan wayan ma mutane da kai akan yadda za su tafiyar da lamarin su na banki.
Malam Aliyu Wadanas kenan kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mani Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane uku a gabashin ƙauyen Amzigar da ke jihar Agadez. Jirar ta ce wasu maciyoyi sun bayyana cewa an shafa lokaci mai tsawo ana tserere a tsakanin maharan da waɗannan mutane kafin daga bisani daya daga cikin motocin ta daki motar su wace ta ringisa ta kuma kama da wuta a take. To amma da haka ƴan bindigar basu dangana ba, suka yi ta harbin su da bindiga aka. Jaridar Le Sahel na cewa karamar sakatariyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai Joyce Msuye a yayin rangadin da ta gudanar a Niger ta gana da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, inda ta fara da yi masa bayani kan shawarwarin da aka tsayar a taron neman mafitar halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi. Jaridar ta ce jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya wacce ta ziyarci Walam ta yaba da yadda al'umma ke nuna juriya a game da mawuyacin halin da ta tsinci kanta sakamakon matsalolin tsaro. A cewarta sun buƙaci ganin hukumomi da masu hannu da shuni sun ɗauki matakan da za su ba da damar daidaita al'amura ta yadda su da kansu za su ɗauki nauyin kansu su kuma yi rayuwa cikin mutunci. Jaridar Niger Enter Ebdo ta ce ana ci gaba da yin tonon silili a shari'ar da ke tsakanin gagga daga cikin shugabannin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin 31 ga watan Maris na 2021, inda Captain Guruza da Laftana Moru suka tabbatar da cewa Colonel Major wato Manjo Ahmad Jubo ya kira wani babban taron sojoji a wata garkarsa a ranar 27 ga watan Maris, inda aka tattauna a game da ta inda za a kifar da shugaba Isuhu da nufin hanawa mutanen da suka kira wanda ba dan Niger ba ya karbi ragamar mulki. Jaridar ta ce Captain Guruza da Laftana Moru sun gaya wa kotu cewa sojojin da suka halarci wannan taro sun hada da matuƙa jirage da direbobin tankunan yaƙi da shahararru a harbin bindiga, waɗanda a ƙarshe Manjo Hamadu ya rarraba musu kuɗaɗe daga jika 100 na sefa zuwa jika 50. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa wato CNDH ta tura tawaga gidan kasan kwalo domin tantance yanayin da ake tsare da shugaban ƙungiyar fafutuka ta M60 Abdullahi Saidu, wanda ya faɗa hannun hukumomi sakamakon zarginsa da hannu a gobarar da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka tayar a mahaƙar zinaren Tamu kwana guda bayan farmakin da soja suka kai a wannan wuri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Wani bam mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jakkata wasu fiye da 150. Wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, a cewar 'yan sanda. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai domin yaƙi da mamayar Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara, Yuri Sak, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya isa ƙasar Zimbabwe don tattaunawa da takwaran aikinsa Emmerson Mnangagwa da nufin ƙara ƙarfin haɗin gwiwa a fannoni da yawa tsakanin ƙasashen biyu. Lukashenko ya isa Harare babban birnin Zimbabwe don ziyarar kwanaki biyu, inda Mnangagwa da dabban magoya bayan jam'iyyarsa mai mulki suka tarbe shi. Ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ne na kusa. Belarus da ke a ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet ta goyi bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, yayin da Zimbabwe ta yi ƙirarin ita 'yar ba ruwa na ce ta kuma ƙiyin Allah wadai da Moscow.
Don masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, da kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.